Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 3 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yako Makiri ne tare da Ibrahim Ka Albasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukacin guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama. A Hong Kong, dubun dubatan dalibai sun kaurace mu azuzuwan su je Litini suka bi sahun masu zanga-zangar rajin demokradiyya. Sannan kungiyar taliban ta dauki nauyin fashewar da ta auku a birnin Kabul da daren jiya Litini yan sa'o'i kawai bayan wani mataki na ci gaba a janyewar Amurka daga kasar.
To kanan labaran kenan. Bayan ku gama jin labarai za ku yi cewar masana a jami'ar Jos sun samar da maganin rigakafin dafin sararin maciji. To ko menene bambancin wannan maganin da saura?
Bambancin wannan maganin shine wannan rigakafi ne. Ma wancan kuma ba rigakafi ne sai an ciza sai a bayar. Wannan maganin zaka iya sa shi a cikin aljihunka. Ma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula.
Wasu ƴan bola jari kuma suna taimakawa wurin kawar da yawan shara a Najeriya inda suke sayin shara a matsayin sana'ar da ke basu kudaden shiga. A yau Ali Mustafa Sokoto zai ci gaba da bibiyar dambarwar siyasar da ake fama da shi ne a ƙasar Kamaru a shirin sa don tsaka mai wuya amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mutane kalilan ne suka yi barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama. Ta yi ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya tabbatar da mutuwar mutane akalla 5 a tsibirin Abaco na Bahamas din. Yana mai bayyana barnar da ta auku a arewacin Bahamas da ta bakin sa abin da ba a taba gani ba kuma mai mutukar yawa. Dorian ce mahaukaciyar guguwa mafi karfi da ta taba dira kan doren kasa cikin tsawon shekaru 84. Kuma ita ce mafi muni da ta taba dira kan Bahamas. Prime Minister Minnis ya ce dogarawan tsaron Amurka ko ku na gabar Amurka sun isa a Abaco don su taimaka da ayyukan ceto. To amma dole a dakatar da ayyukan ceto mafi yawa har sai bayan guguwar ta yi sauki. A Hong Kong, dubun dubatan dalibai sun taru jiya Litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati bayan da suka kaurace mu azuzuwansu saboda bukatar gwamnati ta saurari yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafi kusan watanni uku suna ta gangami kan tituna. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce yan makarantar sakandare wajen 10,000 ne suka kaurace mu azuzuwansu. Kuma mai yiwuwa ma wasu ɗaliban kuma kimanin rabin wannan adadin su dai suka yi gangami a daura da tsakiyar birnin. Ɗaliban sun sanya baƙaƙen kaya irin da ƙungiyar da ke zanga-zangar da fuskokin sururrufe suka buƙaci gwamnati da ta saurari buƙatu wajen 5 waɗanda suka haɗa da janye dokar nan ta ikon ta sakiyar mai laifi zuwa China da kuma kafa kwamitin binciken cin zarafin da 'yan sanda suka yi. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wata fashewar da ta auku a birnin Kabul da daren jiya Litini. Yan sa'o'i kawai bayan da wani wakilin Amurka a tattaunawar da ake yi da Taliban ɗin ya nuna ma shugaban Afghanistan Ashraf Ghani dallar muhimman batutuwan da ke cikin wata yarjejeniyar da za ta kai ga janyewar dubban sojojin Amurka daga Afghanistan. fashewar wadda ta auku a rukunin ginin Green Village wanda ke kunshe da kungiyoyin kasa da kasa da dakunan baki ya hallaka mutane akalla 5 ya kuma raunata wasu 50 a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rahmi. Ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu din zai karu saboda yawan gine-ginen da suka ruguje. Tunda farko jami'an gwamnatin Amurka sun ci mai yarjejeniya kan daftarin jadawalin yarjejeniyar da Taliban wadda za ta buƙaci sojojin Amurka su janye daga sansanonin soji 5 da ke Afghanistan cikin kwanaki 135 bayan rattaba hannu kan kundin yarjejeniyar. Jiya Litinin Iraki ta dakatar da aikin gidan talabijin din Alhura wanda Amurka ke ɗaukar nauyinsa bayan da ya yada wani rahoto na zargin aikata almundahana a cibiyoyin addini na 'yan Sunni da na 'yan Shi'a a kasar. Shirin mai tsawon minti 12 wanda aka yada ranar Asabar ya yi zargin cewa hukumomin addinai na amfani da kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba wajen gudanar da wuraren addinai da harkokin saye da sayar da gine-gine. Hukumar kula da harkokin sadarwa da jaridanci na kasar ta zargi gidan talabijin din da san zuciya da kuma bata suna, tana mai cewa babu kwarewa da ka'ida wajen tsara rahoton, ba a yi adalci ba kuma ba a tuntubi majiyoyi masu tushe ba. Don haka ta umarci gidan talabijin din wanda ke yada shirye-shiryensa da Larabci a gabar ta tsakiya da kuma arewacin Afirka da ya daina har sai ya gyara tsarinsa ya kuma nemi ahuwa. Jiya Litinin Iran ta ce za ta ɗauki wani kwakkwaran matakin da zai saba ma yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 muddin dai ƙasashen Turai ba su ɗauki matakan taimaka mata ta walle takunkumin sayar da mai da Amurka ta ƙaƙaba mata ba. Mai magana da yawun gwamnatin Iran Ali Rabai ya ce wajibi ne a sayi man Iran kuma wajibi ne kudin man din ya koma ga Iran. Jami'an Iran sun tsaida ranar Juma'a a matsayin lokacin cikar wa'adin fara daukar matakan da za su hannun riga da yarjejeniyar wadda ta tanaji takaita ayyukan nuclear Iran a madadin dauke mata takunkumi. Jiya Litinin Prime Minister Burtaniya Boris Yeltsin ya yi barazanar korar duk wasu 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da Burtaniya daga tarayyar Turai ba tare da wani sharadi ba. Kujera ko kujera mai rinjaye guda ce kadai Boris Johnson ke da ita a majalisar dokokin kasar. To amma a yayin da majalisar ke shirin dawowa yau Talata daga hutun bazarar sama, 'yan majalisa wajen 20 daga cikin 'yan ra'ayin riƙau ka iya bin sahun 'yan adawa don su taka Johnson din birki a yunkurinsa na ficewa daga tarayyar Turai ba bisa wani sharadi ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla masana a jihar jami'ar Jos a jihar Plateau Nigeria sun yi nazari kuma sun fito da maganin rigakafin dafin sauran maciji. Ga dai ƙarin bayani daga wakiliyanmu Zainab Babaji.
Cibiyar da ke binciken magunguna daga tsirrai na Afirka da ke jami'ar Jos ta kirkiro rigakafin da zai kare mutane da dabbobi daga dafin sauran maciji. Gamayyar wasu masu binciken magunguna ne a jami'ar tarayya ta Jos suka kirkiro rigakafin dafin maciji daga wani tsiro da ake samu a yankin karamar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau. A cewar masanan, wannan rigakafi zai tsare mutane da dabbobi daga fadawa ciwo bayan sun samu tsautsayin sauran maciji da wasu kwari masu dafi kamar kunama, gizo-gizo, kudan zuma da makamantansu. Jagorar binciken Farfesa John Agui ya ce ya fara gudanar da binciken rigakafin ne saboda rage rasa rayukan jama'a da ake samu sanadiyar sauran macizai.
Saboda an baka magani wannan za preventing ko wani rizo micinje wani yafi kana da preventive measure da lokacin da zaka jira micije ichijeka kafi ka sha magani.
A cewar Farfesa Abraham Dogo, rigakafin zai magance dafin muggan macizai.
Bisa ga abin da mun samu yanzu, wannan maganin rigakafi na kowace irin macizai. Kamar da shi ya riga ya faɗa, kamar anan a Najeriya, kamar su gobe da nisa, su pamfada, su manya-manya masu bakacin nan, wanda suke in ya cije mutum kamar da garewa ya mutum ya mutu. To wannan maganin yana taimako sosai.
Idan bambancin wannan magani ko kuma wannan rigakafi da sauran magunguna maciji da ake samu a kasuwa?
Bambancin wannan magani shine wannan rigakafi ne, ma wancan kuma ba rigakafi ne, sai an ciza sai a bayar. Wannan maganin zaka iya sa shi a cikin ajiyunka, ma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula ya zauna da sanyi, muna kiran shi thermostable.
Shi ma Farfesa Aboima Daki, wanda ke ɗaya daga cikin masanan da suka kirkiro rigakafin, ya ce rigakafin da suka bashi suna COVID Plus allura ne da za a bayar don kariya.
Yanda mun shirya shi, zai baka alluran su biyu, bayan su biyun nan za mu ce ka duji kamar kwana 30. So mu da mu ce ne mu shine idan mun gama gwaje-gwajen za mu dinga mutane maganin watakila cikin wata daya kafin su fara aikin noma, domin mun ga cewa mutane idan an je girbi da noma shi kan musu damuwa da yawa. So muna so a lokacin za a ba su, to zai rage abin. Amma kowane lokaci kaya kasha, domin baka san gwaje macizai sare ka ba. Maganin nan yana aiki akan macizai, yana aiki kan kunama da sauran abubuwa haka dinnan. To za mu so sauran masu duba su da ke wannan layin su masu bincika, in su samu abin da ya kai harin da zai iya tama kamar mutane, alhamdulillah sai a ci gaba da shi.
Masanan da sun buƙaci kamfanonin magunguna a ƙasashen duniya su haɗa hannu da jami'ar ta Jos don haɓaka amfani da rigakafin, musamman ganin yadda sarar macizai da ƙwari masu dafi ke hallaka rayukan jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tumadalla a gaida Zainab Babaji. A duk shekara Najeriya na tara shara mai yawan tan miliyan 32, adadin da ya zamanto ɗaya daga cikin ƙasashe masu yawan shara a Nahiyar Afirka. Daga cikin wannan adadin, tan miliyan 2.5 ne. Gwamnatin Najeriya ta yi ƙoƙarin samar da wuraren sarrafa shara, amma daga dukkan alamu abin bai tasiri ba. Amma kamar yadda za ku ji daga fassarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja, an samu wasu 'yan bola jari da ke taka rawan gani a wannan fanni wanda suke sayan sharan. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Timothy Obiezu.
Kamar kowace rana da ke zuwa wannan matattarar shara, yau ma wata dama ce ta samun kuɗi ga Awadu Suleiman mai shekaru 30. Ya kwashe shekaru 6 yana zuwa wannan wuri, inda yakan zo ya yi ta neman wani abin da za a iya sarrafa shi. Idan ya kammala warin robobi da karfen dalma, Suleiman kan kai su wurin da ake sarrafa su su zama abin amfani.
This work is money for me, and that is why I'm.
Wannan sana'a hanya ce ta samun kuɗi, shi yasa nake zakewa nan yita. Daga wannan sana'a na samu na auri matata, kuma muna samun biyan bukata. Ni dai gaskiya rayuwata ta zo min da sauki.
Life has been easy with me.
Yan bola jari kan sayi sharar da dan kuɗi kalilan, sai su sarrafa ta zuwa wani abin amfani, kamar tukwane da sauran kayayyakin girke-girke su kuma sai da su. Da shekaru 55, Mahmud Ahmed ya ce ya kwashe shekaru sama da 20 yana harkar sarrafa karfen dalma.
I started this work in Lagos before I came to this place.
Na fara wannan sana'ar ne tun daga Lagos kafin na zo nan. Daga irin kuɗaɗe da nake sayar da tukwane ne, har nake samun kuɗin biya wa 'ya'yana 7 kuɗin makaranta.
School fees for my 7 children.
Ga 'yan bola jari masu ƙaramin ƙarfi irin su Ahmed, sana'a irin wannan harka ce ta neman yadda mutum zai rufa wa kansa asiri. Sai dai ƙwararru na cewa harkar ta bola jari ta wuce a riƙa mata kallon ta neman rufin asiri kawai. Najeriya dai na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke da tarin shara a Nahiyar Afirka, inda takan fitar da tan miliyan 32 a duk shekara. Maryam Atsinyinku ƙwararriya ce a fannin sarrafa bola ta koma wani abin amfani.
Kusan za a iya cewa kowace ƙasa kan fuskanci matsalar tarin shara, saboda haka ba Najeriya ce kaɗai ba. Babban matsalar da ake da ita ce yadda fannin baya samun kulawar da ta kamata. Batun kula da tarin shara aiki ne da ke cin makudan kuɗaɗe.
A shekarar 2009, gwamnati ta ba da kwantiragin samar da wuraren da za a riƙa zubar da sharar da za a iya sarrafa ta a birane 26, cikinsu har da Abuja. Sai dai ga dukkan alamu wannan mataki bai yi wani tasiri ba. Sharar robobi da makamantansu ita ce babban matsala da ke barazana ga muhalli a birane da yankunan karkara a Najeriya. An yi kiyasin al'ummar kasar za ta ninka adadin da ake da shi a yanzu nan da shekarar 2050. Hakan kuma na nufin za a samu ƙarin sharar robobi da dangoginta. Idan har ba a samu sauyi ba, abin da 'yan bola jari na cikin gida za su iya yi ba zai wuce abin da suke yi a yanzu ba.
Tuma dalla, Mahmudu Lalo kenan da fasarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu ku karfe 1 ne da minti 15 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Shugaban ƙasar Kamaru Fozia a ainihin gaskiya ba inda nasara sun da ya samu mulki. Yau a ƙasar Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki ɗaya kai ba. Yau ƙasashe kamar Najeriya kusa da mu, shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da Fozia ya hau? A san da wannan ya hau, ya yi na shekara takwas ya sauka, wannan ya hau mun gan su ratatata.
Jama'a muna fata kuna nan kallawo kamar yadda muke a nan Washington DC, sannun ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Shin ka san daga lokacin da shugaba Paul Biya na Kamaru ya hau kan karagar mulkin kasar shi a shekarar 1982 zuwa yau da yake ci gaba da zaman sa daram dam akan karaga din nan, makwabciyarsa Najeriya sau 10 tana canza shugabannin kasar ta. Daga wannan lokacin zuwa yau Najeriya ta yi shugaba Shehu Shagari, ta yi Muhammadu Buhari shigarsa ta farko a matsayin shugaban mulkin soja, sannan aka Ibrahim Babangida, Yanis Shanikan, Sani Abacha, Abdulsalam Abubakar, Olusegun Obasanjo, Umar Musa Yar'Adua, Goodluck Jonathan da kuma Muhammadu Buhari a shigarsa ta biyu, amma a wannan karan a matsayin farin hula ɗin siyasa. Duk wannan mutanen sun yi mulki yayin da Paul Biya yake mulkin ƙasar shi ta Kamaru har zuwa wannan lokacin da muke magana. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen masu ja da shi Paul Biya ɗin da kuma neman ganin an samu canji a wannan ƙasa ta Kamaru. To amma ba wannan kaɗai ba ne. Ko bayan wannan al'amari, kamar yadda za ku ji a ci gaban muhawarar da Abuwal Garba wakilinmu na Kamaru ya shirya mana tsakanin Ahmadu Jibo na jam'iyyar mai mulki ta RDPC da kuma Muntari Bamenda na jam'iyyar adawa ta SDF, akwai matsaloli da yawa kamar na tsaro da suka hada da barazanar Boko Haram da matsalolin tattalin arziki da dai sauransu. To Awal, sai ka ja mu je.
Na ce ta mu dauki misali ta bangaren jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin kasar Kamaru, anda Kamaru ta iyaka da kasar Afirka ta tsakiya Bangi. Ba ga cewa shugaba Biya ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki daya.
Eh to a wannan nan kuma shekaru da duba ga gani Muhammad Awal, a din Boko Haram kasar Kamaru tana zaman ta Boko Haram ta auka mana. Ba mu san ciki ba, mu san me ya faru ba, wannan matsalar Najeriya ne ta biyo mu saboda dangantakar kusanci da muke da shi. To na bayan zuwa shi dai ka duba ga Muhammad Awal, Boko Haram mutane ne da da, mutane ne har makamai suke da shi. Boko Haram ya kasance sun tsaya da kasar Kamaru da sojojin Kamaru a yi wuta da wuta, amma yanzu Boko Haram sun zama shaidar kudade in mutane ba su a nan dare suna bacci su zo su auka su gudu su je gudu. Ragarin da ke maka abin ya kusa ba kamar da ba, yanzu kafin ka ji ma Boko Haram ta kai hari sai ka ga wata da wata mai da kuma kullun shi su ta da ka zo fannin kuma kusa da san traffic wannan tashashin wato arewacin
gabashin Kamaru.
Yawa, a nan kuma sai ka duba ka gani lokacin da aka juyin mulki ne da wato sai duka suka suka kuri buzige a lokacin da ka sanya birkice, amma har a yanzu za mu iya cewa abubuwa sun dawo daidai saboda suma a can kasar Bangi abubuwa da yawa shi wato tuwa da ya nemi zaman lafiya da zuwa kuma rashawa, duk da haka dai an samu zaman lafiya a tsarin da sun zo da makamai kuma sun fi ta 'yan ta'adda a can yawa an samu sulhu an zauna. Baka wani ya sa kuma a can ma ba ka jin abubuwan na tashi kamar da bayan da za a ce shugaba Biya.
To za ku mu koma ta bangaren ilimi, ruwan sha da kuma sha'anin lafiya na kasar Kamaru. Ya kake gani wannan bangaren kun ci nasara?
Za mu iya cewa an yi kokari, domin ka san idan aka ci an cire nasara 100%. Wato kaman ban gaya maka gaskiya ba, a fannin kaman lafiya za ka ga dai ana gyara, ana fitar da sababbin likitoci ana gine-gine ana kokari ta ce kasar kamar ta ce har a yanzu kamar wato ana haifar da ne kun neman haƙƙi a yi gyara ba fannin neman ilimin makarantu an ka karo makarantu idan ka duba ko zamanin da a shirya shugaba yake za a ga makarantu ba su da yawa kamar yanzu haka ma daktoci haka ma likitoci haka ma masu ilimi su neman lafiyar mutane su ja mu iya cewa da abin da ya yi yana zuwa da ana kokari daidai don gurgudu don haka za a iya daidai shi Allah ko mu daidai gwamnati za ta iya gurgudu don ta amma kamar da ke maka ɗan adawa ko makiyin ga ko da kana wato rawa a cikin kwaye ce ce maka kana ta da ku ba ka su sun adawa ba za su bar wannan da.
To a yanzu zan kafin da wajen ka zan tuntubi shi Alhaji Mutari Waminda shi kuma ya bamu nashi a matsayinsa na shugaban matasa na jami'an SDF ta ni John Furundi. To a matsayin ka na dan jami'an adawa ta SDF wanda kai kuma shugaban matasa ne a ƙasar Kamaru na wannan jami'ar. Me za ka faɗa akan shugaba biyar zamansa shekaru 38 akan karigar mulkin ƙasar Kamaru da kuma tattalin arzikin ƙasar da ma yanda ake wadaka da kudaden gwamnati?
Shugaban ƙasar Kamaru Fobia a ainihin gaskiya ba inda ya ci nasara sun da ya samu mulki. Illa iyaka ƙasa ta Kamaru ta ci baya sosai daga da yadda take. Saninmu ne cewa lokacin da tsohon shugaba Alhaji Ahmadu Ahidjo yake nan a kan ragamar mulki komai al'amura na tafiya da kyau. Yan ma'aikata ma suna ci ana biyansu da kyau, hanyoyi na mota suna nan da kyau da sauransu. Amma tun da shugaba Fulbe ya karɓi mulki ba mu ga canji ba sai da taɓarɓarewar abubuwa. Yau a ƙasar Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba ana kiran shi autoroute. Ba mu da irin waɗannan manyan hanya ina wani irin ƙasa ne muke da ta ci gaba muke ko ci baya. Yau a ƙasar Kamaru lantarki bai isa mutane, yau anguwa kaza an ba da wutar lantarki, anguwa kaza an ɗauke, gobe anguwa kaza ne rabawa haka ake. Wannan yana nuna ci baya ko ci gaba. Yaya kamfaniya za su yi aiki idan babu wutar lantarki? Ruwa na sha talakoki ba su da shi, ba a anguwa kaza ba ruwa, yau akwai ruwa, yau kaza, yau babu ruwa, kullum yau in ma an samu ruwan ba mai haske ba in ya fito sai an saka tafasa sai an saka aikata ruwan sannan mutum zai samu ya sa. Ci gaba ne wannan ko ci baya? Jiya lokacin a wurin da muna da Cameroon Airlines jiragen sama wanda suke tashi, yau a zamanin da muke ciki ba mu da jirgin sama na Kamaru sai dai mu karɓi haya saboda akwai mutane ko haji da sauransu irin haji cikin barbarewa ma yake yana karuwa. A zamanin Fulbiya aka sauke yan aiki aka cire mutane a aiki fiye da nawa akan babu kuɗin da za a biya su. A zamanin Fulbiya ne aka rage kuɗin yan aiki ba su ɗaya ba har su biyu, bayan an rage kuma aka karya darajar kuɗin siyasa. A zamanin Fulbiya ne Kamaru ta samu sunan ƙasa mai tsananin talauci wanda tana mabukata tana bukata sai a tallafa mata. Sannan ƙasashen duniya suka yi aiki mata arziki. Yanzu mun sake komawa cikin bashi, muna cikin structural adjustment, muna nan bankin duniya da sauransu suna su suke tallafa mana su ga cewa mun sake tsayawa duk dai hannun Fulbiya. A zamanin Fulbiya ne ministoci sun bi asirin suna kulle a cikin prosuna akan cewa sun sace kuɗi. Kuɗayen da kuma suka sata ya fi arzikin ƙasar Kamaru kuma ba a samu an karɓa ba an rufe su kawai suna na cikin prosuna. A zamanin Fulbiya ne mutum bai isa ya tashi ya fito hanya ya ce kai abin nan fa bai yi mini kyau ba, gara a yi gyara haka, gara a yi gyara haka, sai a kama sai a rufe shi a prosuna. Kamar Maurice Kamto yau yana na cikin prosuna saboda menene? A zamanin Fulbiya ne ba mutum zai samu takarda tun yana jariri aka haife sa mutum na kan mulki har yanzu yana kan mulki. Yau shekara 38 Fulbiya yake kan mulki. Ka gaya min wanda ya ɗauki aiki yana ɗan shekara 20 a yanzu ya riga ta fi ritaya, ga ya bar aiki a kan ya tsufa shekara 55 a zamanin Fulbiya. Amma Fulbiya shi yana kan ragaman mulki. A zamanin Fulbiya ne mutum zai je karatu ya samu certificate, ya samu diploma, ya same su duka daga kan back advanced level har zuwa kan na jami'a har su masters, ya zauna waje bai yi aikin komai ba yana yawo yana shoma a ƙasa ba abin da yake.
shi ya saka kaga ƴan Kamaru suke barin ƙasan Kamaru suka taru a Faransa, a Jamus, a Ingila, a Amurka saboda rashin aiki a Kamaru suka tafi can saboda su je su ga yadda za su yi su tallafa wa iyayensu, su tallafa su ma samu su yi aure su yi gine-gine su zauna. Ya kawo yadda idan Fulbiyan ma ya tafi ƙasan waje don tsananin baƙin cikin da suke da shi cewa ya ba sa son su zauna saboda irin wannan abubuwan da yake. Shi ya saka ake samun mutane idan ya tafi ko Janet daga suna fitowa suna ihu cewa ya komo ƙasa ya zo ya gyara ƙasa. A zamanin Fulbiyan ne muka samu ɗan Ingilishi masu harshen Ingilishi suke ce a yi gyaran ƙasa fa, abin da muke ciki fa ga abin da yake wucewa, komai sai da Faransa a gyara fa, ba a ɗiba yaranmu aiki. Makarantunmu ma ana nema a mai da su duka na Faransa a yi gyara, aka buɗe musu wuta, ba ma polisi aka turo ba, ba ma gendarme aka turo ba, soja aka turo su zo su kashe su a yi yaƙi a zamanin Fulbiyan. Mulkin kamatar ya muke demokradiyya kenan. Demokradiyya shi ne fa a dinga juyi sanji-sanji, a dinga samun wannan shugaba ya zai nuna irin nasu take a ganin da yake. Yau ƙasashe kamar Najeriya kusa da mu, shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da Fulbiyan ya hau? A san da wannan ya hau ya yi na shekara takwas ya sauka, wannan ya hau mun gan su ratatata. Amma tun muna yara muke ganin shugaban 'yan majalisa kamar ya ke cikin shugaban ƙasan Kamaru Fulbiya ya fi san jini tun ina yaro na san shi ke aikin gwamnati muke kiran sunayen shi. Yau ga shi nan shi ne shugaban senate 'yan majalisan dattabai. Saboda haka abin da za mu fahimta shi ne babu demokradiyya. Wani ƙasa ne wanda duk ofishin da ka shiga yaren ƙauye ɗaya ake waɗannan mutanen kuma ba su kai mutum miliyan ba a cikin miliyan 24 wanda ake ƙirga shi ne yawan mutu adadin mutanen Kamaru. Ko ina su ne suke nan? Ƙabilanci, cin hanci, rashawa. Kamaru sau nawa ake kiran sunan ta cewa ita ce lamba ɗaya na cin rashawa da sauransu.
To amma alai mutane ba ga cewa a shugaban ya yi kokari wajen haɓaka tattalin arziki da kuma tabbatar da ilimin matasa da sauransu a ƙasar Kamaru ba.
To a gaishe ku malamai, to muna sauran shiri guda ɗaya da rage mana ka wannan muhawara da ta shafi ƙasar Kamaru da muke son Allah ya damu zo mu ƙara sashi makon gobe rana wata yau. Muna fata za ku dawo mu kasance tare da ku domin mu ji ta. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Ahmadu Jibo da kuma Mutare Bamenda tare da musamman shi wakilin namu na Kamaru Awal Garba da ya haɗa ita wannan muhawara daga can Kamaru cilo mana ita a nan. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington. Mun bar ku lafiya.
Takaitattun labaran. Mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukacin guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama ta yi tawargaza wannan tsibirin da iska mai karfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Jiya Litini, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya yi barazanar korar duk wasu 'yan ra'ayin riƙau da suka bujire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da Burtaniya daga tarayyar Turai ba tare da wani sharadi ba. A Hong Kong, dubun-dubatan ɗalibai sun taru jiya Litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati bayan da suka ƙaurace ma azuzuwansu saboda buƙatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafi kusan watanni uku suna ta gangami kan tituna. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen 10,000 ne suka ƙaurace ma azuzuwansu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai can da hantsi, wato da ƙarfe 10 agogon Najeriya kenan, ƙarfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji mu dauki da wasu sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonni da kuma sauraro kuka aika mana. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniya mu na wannan safiyar Jim Cook kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai da hantsi, salamu alaikum.